Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wani bincike ya nuna cewa kowane mutum daya daga cikin mutanen hudu a Najeriya yana fuskantar hadarin kamuwa da ciwon hawan jini. Za mu dubi wannan al'amari. Sannan kuma za ku ji abin da ya sa kungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cell anemia da turanci a jihar Bauchi ta koka. Kafin idan akwai sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masauraran lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani bincike da Jami'ar Edinburgh na yankin Scotland a Ingila ya yi ya gano cewa kowane mutum daya daga cikin mutane hudu na fuskantar kasadar kamuwa da ciwon hawan jini. Baya ga haka kuma ciwon hawan jini na daya daga cikin cututtukan da suke hallaka jama'a ba tare da mutum ya san ya kamu da cutar ba. Domin sanin dalili, na tuntubi Dr. Balaraba Sani Garko, kwararre akan ciwon hawan jini da sauran cututtukan da suka danganci numfashi a asibitin koyarwa ta Ahmadu Bello da ke Shika Zaria. Ga kuma bayanin da ya fara yi min.
Wannan ba mamaki a ciki, saboda shi hawan jini yana da nasaba da gado, wato wanda suke sun gaji, watakila yanayin cewa za su iya samun hawan jini daga iyaye da kakanni. To sai kuma waɗansu matsaloli na rayuwa, kamar inda ake zaune, yanayin aikin da suke yi, da kuma watakila yanayin irin nau'in abinci da kuma zirga-zirgar yau da kullum, sai ta fito da shi. To yanayin da ake zaune yanzu a Najeriya, idan ma mutum watakila ya gado hawan jinin nan, sai zamana kuma bai nuna shi ba. To yanayin yau da take a Najeriya, dole hawan jini zai fito. Saboda haka wannan magana ta suka yi tana kan turba, ina ganin watakila daidai ne, babu mamaki.
To ya za a yi, wace shawara za a ba mutane kenan, tunda ana faɗin cewa kowane mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya yana da kasadar ko kuma fuskantar hadarin kamuwa da ciwon hawan jini ko kuma yana fama da ciwon hawan jini ɗin, wani kira za a yi, wani bayani za a yi mutane?
To shi hawan jini akwai hanyoyi na shawo kansa, wanda ake kira su. Na farko akwai prevention, primary prevention, shi ne mutane su yi kokari watakila su riƙa motsa jiki, a kiyaye abinci da yake da yawan gishiri a cikinsa, a yawaita cin 'ya'yan itace haka da watakila 'ya'yan gabin ganyaye haka da sauransu, sannan a riƙa motsa jiki sosai. Motsa jikin nan ba sai mutum ya je yana ta gudu ko yana abin nan ba, ya zama ne da yawancin abubuwan da mutum zai iya yi watakila da kafa, kamar za a je unguwa ya taka ya tafi, in kuma ofis ne nan da nan ba sai an hau lifta ba da sauransu. To duk waɗannan za su iya taimako watakila su shawo kan yiwuwar mutum ma ya fito da hawan jinin da yake jikinsa, wanda watakila ya gado. Sannan kuma dole
ci gaba.
Sannan kuma dole mutum akai-akai, watakila duk wata, watakila hudu ko biyar ko wata shida-shida, kowa je asibiti a rika aunawa a gane. Saboda shi hawan jini abu ne da yake fitowa a hankali, idan aka auna da wuri aka fahimta, to fara magani akan lokaci ma shi ma yana iya taimakawa wajen rage matsalolin da suke tattare da shi.
To wannan bincike na masanan Jami'ar Edinburgh din kuma sun ce wai ana samun karuwar ciwon hawan jini ne a sakamakon kwaikwayon rayuwar Turawa da ake yi. To waɗanne?
Definitely.
To waɗanne abubuwa na Turawa mutane suke kwaikwayo?
Kin ga yanzu duk abubuwan da mutane suke mu'amala da su, watakila ko kuma suke ci na abinci da muka saba na gargajiya, misali a yi tuwo na datsa, watakila ko a samu ganyaye a dafa da rana, misali wani lokacin a wani ƙauyen, ai kunu ma za a yi, kowa ya sha, watakila ko a dafa zogala da kuli kowa ya ci. To yanzu ina? Yanzu rayuwa ta canza, you know, da an tashi za a je Mr. Big a siyo kayan abinci, watakila a tafi wani dan wani itiri haka ko inda ake cin abinci, misali a je a zauna a ɗebi abinci mai maiko, mai yawan carbohydrate, wanda zai ƙara sa kiba da sauransu. To ina ga wannan shine kwaikwayon. Sannan kuma kwaikwayon da muke na biyu shine duk inda mutum zai tafi nan da nan, watakila sai an hau mota ko a hau babur, kuma watakila bene ne sai an hau lifta. Kuma mutum ya ma zanawa a ofis ma, talabijin a tashi a kunna ma ba zai yi ba, sai a sa remote. Yanzu har labule ma remote control ake sa mishi, saboda kada a motsa jiki. To duk waɗannan rayuwa ce wadda watakila Turawa suka zo mana da ita, wadda take sa mutum ya zama yana ba shi da kuzari, yana da kasala da sauransu.
To saboda haka kiyashin da suka yi cewa a shekara ta 2010 an gado cewa fiye da mutane miliyan 20 a Najeriya ne suke fama da ciwon hawan jini.
Eh, ina ga ya mawuce haka. Akwai binciken da ya nuna kamar mutum miliyan 30 actually masu hawan jini a Najeriya.
Gasansu ya ce wai kuma wai cutar za ta yi ta karuwa har zuwa miliyan 39 amma wai nan da shekara ta 2030 kai kuma ka ce yanzu ma ya kai miliyan 39
da. Yanzu ma ya kai miliyan 30. Yanzu ma mutanen da suke da hawan jini suka kai miliyan 30 a Najeriya. Naka kiyasta cewa muna da mutum miliyan 160 akalla.
Kuma ka ce gado kawai ake yi ba wasu matsalolin da suke sa kamu da ciwon hawan jini
sai ka? Abinda nake cewa shine dukkan da hawan jini da ciwon siga iyaye da kakanni suke ba da gado yara su gada daga gurinsu. Ai abubuwan da mutum yake gada a gurin iyayensa mahaifi mace da mahaifi namiji sun kai miliyan 120. Uwa za ta ba da watakila yanayin rayuwa miliyan 60. Uba zai ba da miliyan 60 miliyan 120 kuma cikin wannan abubuwan halittar gadon da ake halitta tsawon mutum ɗaya ne a ciki. Kalan jiki baki ko fari ɗaya ne. Kalan gashi ɗaya ne. Watakila yanayin mu'amalarsa mai fushi ne ko mara fushi ɗaya ne. Ba zai yi mutum ya fito da duk waɗannan a rayuwarshi ba.
Abinda nake nufi ce baya ga gadon ciwon hawan jini ɗin gado kawai ake ba abubuwan da suke sa ciwon?
Ai bayanin da nake miki kenan da kin sake fahimta cewa dan mutum ya gada kuma ba dole ya nuna shi a rayuwarsa ba saboda abubuwan da ake gada suna da yawa. To akwai matsaloli na rayuwa kamar su shan taba, rashin motsa jiki wanda suke fito da wannan gadan sai mutum ya samu. Shi yasa zaki ga a gida ɗaya wani yana da hawan jini wani bai da shi kuma duk sun gada.
In mutum ya kula kenan ko da ya yi gado din ba lalle bane ciwon ya bayyana a jikinsa.
Sosai kuwa. Ai shi yasa zaki ga wadansu ko ƴan biyu ne misali wani yake zaune a cikin wani kuma yana ƙauye na ƙauyen nan da wuya ji ga ya samu matsala hawan jini saboda har yanayin rayuwar ƙauye a tafi a ƙasa a je a yi noma a hau keke a yi ta motsa jiki na birni kuma yana jin daɗi. To ai kuwa akwai wannan binciken da aka nuna cewa ɗin wanda suke rayuwa irin ta ƙauye ba su cika fito da wannan kayan abin da suka gada ba da hawan jini da ciwon sugan duka bai cika fitowa a jikinsu ba.
Da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai nace a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai.
To daga can Bocin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa Amina Abdullahi Girbu ta aiko da rahoton cewa ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cells da turanci a jihar Bauchi ta koka game da yanayin da take ciki na ƙarancin magunguna da kuma gadaje a asibiti.
Malama Hajara Sani ita ce shugaban ƙungiyar masu fama da laulayin ta koka kan yadda gwamnati ta yi watsi da su.
Cikin wadin nan kowane gado patient biyu ne, kasu dai sikila ne dukansu, wani gadon ma mutum uku ne. Mun kai iya kukanmu saboda halin yadda muke mu ɗin nan ba kaɗan muke ba. Cikin garin Bauchi a yanzu a takaice mun kai mu 10,000. Mu muna kukan da a taimake mu a bamu santa namu. Masu kuɗin garin nan ba su fito sun tallafa mana ba, ita kanta gwamnatin da take ƙoƙarin ta tallafa mana. To ko tana yi bai zuwa ganganmu ne gaskiya mu kan bamu gani ba. Amma rijiya ta bada ruwa to guga tana hanawa.
Tun magani.
Eh gatin magani to mu kan bamu isa mu ce eh sun bayar ko basu bayar ba dan bamu gani ba. Amma kai ni ban ga wani kungiyar da suka zo gurin mu ma tukuna yanzu su mana wani tallafi ba. Kungiyar mu mun kai kamar mu 10,000 amma bai mu haura ba. Gaskiya ra maganan jini kan daga cikin garin Bauchi kai har zuwa ƙauyukan jihar Bauchi har zuwa ko ina duk wanda yake da niyan taimakon sikila. Don Allah don Annabi muna neman taimako akan maganan jini. Tare mutum 10 ana maza sa musu jini. Mu fridge din da muke ajiyan jini ba mu da shi. Gwamnatin jihar Bauchi kaman bata nan. Kaman bata cikin garin Bauchi bata san wahalan da 'yan sikilan Bauchi suke ciki ba. Yanzu a ranar Juma'a akan rashin jini muna kallon wata yarinya 'yar shekara 18 haka Allah ya dauki rayuwarta saboda ba mu da emergency nin jini.
Malama Hajara shugaban kungiyar masu fama da cutar laulayi wato sikila ita ma Zainab Umar kokawa tai.
A gaskiya muna neman dauki da gudunmawa a gwamnati ta taimaka mana halin da muke ciki tunda wani ma baka san inda ya fito ba. In kuka zo gurin nan dole ku zama uwa daya uba daya haka ake hakuri da juna. Amma muna neman taimako a taimaka mana da gun kwanciya da magani ana taimaka mana. Wani dai zo mai kaman mai yaya biyu ka zo da daya an biyo ka da daya don haka muna neman gudunmawa a gun gwamnati.
Zainab Umar kenan. Na tambayi Dr. Damina Muhammad babban likita a fannin sikila.
Well, wannan matsala ne ta taso wanda kai bukatun a samu wurin da za a ajiye su, amma a yanzu kin san halin da ake ciki, an asibitin mu na da an baiwa gwamnatin tarayya sun maida shi asibitin koyarwa Fakatafa Balewa University. Sannan namu wanda aka yi relocating a Bakas har yanzu ba a kare ginin ba. To shi yasa ake ta samun wannan matsaloli, amma dai da za a samu wuri wadatacce inda za a accommodating din su, kamar yanda kika lura da kika shiga ciki din, ba mu ma da daman aje maza a wannan wurin. Mata ne da yara kanana, amma haka ma ya karanta tabbas. Su kwatanta kamar su ciwon tsida HIV wanda kungiyoyi na duniya ma sukan zo su taimaka musu, su masu ciwon sikila ba su yi wannan sa'an ba, dan wannan taimako din kan babu shi kwata-kwata.
Dr. Damina Muhammad babban likita mai kula da masu fama da laulayi wato sickle cell anemia. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryan Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Sauraro, a saboda kurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba. Muna fatar za a gafarce mu sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Ba ana rawa kuji